Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Barkamu da wannan la'asariya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yau Laraba 24 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Sarfilu da kanun labarai.
Ministan cikin gida na Jamhuriyar Kongo ya sanar talata cewa shugaba mai ci Denis Sassou ya sake lashe wani wa'adin shekaru 5. Bayan kidayar da aka yi yau Laraba, kimanin kashi 90 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a Isra'ila, jam'iyyar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ta kama hanyar akasarin kujerun majalisar dokokin kasar. Dubin dubatan mutane a duk faɗin ƙasar Myanmar suna gudanar da zanga-zangar yin tsit yayin ci gaba da nuna adawa ga rundunar sojan da ke mulki.
Kanun labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta sake tallafawa Najeriya da dala miliyan 160 domin kawo ci gaba a ƙasar.
Waɗannan kuɗaɗe da ake ba da su daga Amurka abu ne mai kyau, kuma kuɗaɗen suna tasiri musamman a ɓangarorin da ake tallafawa.
Ita ma ƙasar Ghana ta samu taimakon na'urorin binciken tsaro a filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Kutuka International Airport a birnin Accra.
Yan sa'adda sun zo kusa da iyakoki na Ghana a arewacin Ghana a Burkina ke nan, sun zo kusa sun zo sun kai hari. Jirgin sama za su bi teku ne, za su tsallake iyakoki da niyyar magance.
Bayan haka za ku ji cewa an gudanar da taron kaddamar da shirin da hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka ta USAID za ta yi a wasu zababbun jihohin Najeriya. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar muku da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaya zai gabatar da ma sakonni da kuka aiko mana. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Ministan cikin gida na Jamhuriyar Kongo ya sanar jiya talata cewa shugaba mai ci Denis Sassou ya sake lashe wani wa'adin shekaru 5. Raymond Zafiri ya faɗa a cikin jawabin da ya gabatar ga ƙasa cewa Sassou Ngwosu ya samu sama da kashi 88 na ƙuri'un da aka kada a zaben na ranar Lahadi, wanda hakan zai tsawaita shekaru sama da 36 da ya yana shugabancin wannan ƙasa da ke yankin Afirka ta Tsakiya. Babban abokin hamayyarsa Guy Brice Parpet Kolelas, wanda ya mutu ba zato ba tsammani yayin da mutane ke zuwa rumfunan zaɓe, shi ne ya zo na biyu ta hanyar samun ƙasa da kashi 8 na ƙuri'un. Ragowar ƙuri'un sauran 'yan takara 5 ne suka raba su. A halin da ake ciki kuma, bayan ƙidayar da aka yi yau Laraba na kimanin kashi 90 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, jam'iyyarsa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ta lukuta kama hanyar cin akasarin kujerun majalisar dokokin kasar, amma ba ta da wata tabbatacciyar hanyar kafa gwamnatin haɗaka. Wata gamayyar jam'iyyun adawa ta Netanyahu mai suna Yesh Atid, wadda ke ƙarƙashin jagorancin babban abokin hamayyarsa, ita ma ta kawo samun adadin za ta iya kafa gwamnati. Rashin samun cikakken wanda ya nasara a zaben na ranar Talata, wanda shi ne zaben 'yan majalisa karo na huɗu a Isra'ila a cikin shekaru 2, ya kawo yiwuwar sake zaɓe a karo na 5. Jami'an zaɓe suna sa ran kammala ƙidayar ƙuri'un daga rumfunan zaɓe na yau da kullum wani lokaci a yau ɗinnan Laraba. Dubin dubatan mutane a duk faɗin ƙasar Myanmar suna goyon da zanga-zangar yin tsit yayin ci gaba da nuna adawa ga rundunar sojan da ke mulki da ke shiga kwanaki 51 a jere. Masu rajin kare demokradiyya sun buƙaci mutane da su zauna gida ba tare da harka da duk wani wurin sana'a ba a wannan rana. Wata sabuwar dabara da aka ƙirƙira don kauce wa mummunan martanin sojoji da ke nunawa game da zanga-zangar ta yau da kullum, wanda ake yi ba a ƙautawa tun lokacin da aka sauke shugaba Aung San Suu Kyi tare da wasu manyan muƙarraban gwamnatin farar hula daga mulki, kuma sojoji suka tsare su ranar 1 ga watan Fabrairu. Rahotanni da shaidun gani da ido sun ce yayin aikin na yin tsit na da matuƙar tasiri a titunan Yankong da sauran biranen da ba komai a ciki sai ɗaiɗaikun masu mota ko kuma masu keke.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na 2. A karo na biyu, Amurka ta sake bada karin tallafi na kimanin sama da dala miliyan 160 ga Najeriya a wani matakin kawo ci gaba a kasar dangane da matsalolin da kasar ta fada a ciki na rashin tsaro. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Wannan karin tallafi na zunzurutun kudi har dala miliyan 168,500 da Amurka ta baiwa Najeriya. Na zuwa ne ɗan kwanaki da bayyana wani tallafin na kimanin dala miliyan 104 a cikin wata sanarwa da muka samu daga ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja. Na nuna cewar tallafin wanda za a bayar da shi ta hannun hukumar raya kasashe ta Amurka wato USAID za a yi amfani da shi ne don kawo ci gaba na muradun da aka zayyana a shekara ta 2015 na yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Amurka da Najeriya na samar da tallafin da ya kai dala miliyan 216. Makaddashiyar daraktar hukumar raya kasashe ta Amurka, Katie Donahoe, ta ce za su ci gaba da ba da tallafin a fannin kiwon lafiya, abinci mai gina jiki, haɓaka tattalin arziki da sauransu. Kamar yadda sanarwar ta nunar, za a kashe kimanin dala miliyan 115 wurin gudanar da sabbi da kuma tsofin ayyukan da ake yi wurin inganta kiwon lafiyar al'ummar Najeriya. To ko ta wace fuska kwararru ke kallon wannan ƙarin tallafi? Comrade Kabiru Sa'idu Dakata shi ne jagoran cibiyar wayar da kan al'umma da akan shugabanci na gari.
Waɗannan kuɗaɗe da ake ba da su daga Amurka abu ne mai kyau, kuma kuɗaɗen suna tasiri musamman a ɓangarorin da ake tallafawa. Idan ka kalla misali kamar yanzu tallafi da aka bayar wanda zai mai da hankali akan fannin lafiya, kuɗaɗen za a amfani da su gurin wasu abubuwa da suka shafi lafiya, musamman abin da ya shafi kamowa ta yara da zazzabin cizon sauro da abin da ya shafi ƙarin ƙayyade iyali da sauransu, wanda idan ka duba za ka ga idan aka bar Najeriya da irin waɗannan hidimomi ba dole Najeriya tana da kuɗin da za ta iya tinkarar waɗannan al'amura ba. So babu shakka irin waɗannan tallafi suna taimakawa.
Ga ƙwararru irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba, wannan tallafi ka iya yin tasiri.
Muna jin da Malam Hassan zai taimaka gayya tunda tattalin arzikinmu da kuma shirye-shiryen mulki a ƙasar nan ya shiga wani hali da mutane ba su samu abin da ya kamata su samu daga gwamnati. Su kuma waɗannan masu taimakawa in sun zo suna tabbatar da cewa duk tsarin da aka yi na sa kuɗi a wani waje dole a bi a yi haka, ba kamar mu ba da gwamnati za ta yi tsari ta fitar da kuɗi amma a ɗauka a canza akalarsu zuwa wani wurin daban. Don haka kaga su gwamnatin Amerika ta ba da wannan taimakon kuma ta tabbata an bi hanya na kashe su inda aka ajiye za a kashe da zai taimaka kwarai da gaske. Abinda ba mu samu ba daga namu gwamnati kaga muna iya samu maslaha daga wasu gwamnatocin.
Yanzu dai abin jira gani shine wannan tallafi zai shafi rayuwar 'yan Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filu da labaran duniya kashi na biyu.
Masana sun ce jami'an Amurka suna amfani da wasu jiragen sama don yin bincike cikin sauri, amma kuma cikakke game da mamayar da China ke yi a cikin tekun Asiya da ake takaddama a kai. Jiragen waɗanda aka ƙara wasu wuraren da jiragen ruwan ke ratsawa a cikin tekun kudancin China za su fara fusata China, a cewar masu sharhi. Suka ƙara da cewa jiragen na ganin fiye da jiragen ruwa kuma suna kammala aikinsu cikin sauri. Jirgin sama yana iya yin bincike a teku, kuma saboda nisan da yake iya yi a sama yana iya hango abubuwa da yawa da jirgin ruwa ba zai iya gani ba, tamkar yadda tsuntsu kan hango abu daga sama, inji Alexander Bovin, farfesa a cibiyar Daniel K. Ino. Ya ƙara da cewa jiragen saman a kai komo da sauri fiye da jiragen ruwa. Jiragen yakin Amurka a cikin tekun kudancin China sun ninka a cikin shekarar 2019. A wani jawabin da zai yau Laraba a Brussels, ana sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai zayyana irin himmar da gwamnatin Biden ke bayarwa kan batun sake ginawa da kuma ƙarfafa ƙawancen Amurka da ƙawayenta. Wannan na daga cikin saƙon nasa yayin ziyararsa ta farko a yankin a matsayin babban jami'in diplomasiyya Amurka a wannan makon. Yana mai nuna ficewa daga shekaru huɗu na manufofin ƙasashen waje a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar Donald Trump, wanda ya mai da hankali kan fifita muradin Amurka.
Kristo Agaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla Amurka ta taimaka wa Ghana da na'urorin binciken tsaro a filin sauka da tashin jiragen sama na kasa da kasa da ke birnin Accra. Na'urorin sun hada ne da na'uran tantance jikin dan Adam da na'uran gano abubuwa masu fashewa da ba na gano miyagun kwayoyi domin dakile ayyukan miyagun mutane. Irbad Ibrahim mai sharhi ne akan sha'anin tsaro kuma shine shugaban cibiyar Irbad Security Consult ya mana fashin baki akan muhimmancin wannan taimakon.
Akwai alaka kwararra tsakanin wayanda kasashe biyu, kasa Amurka da kasan Ghana. Sannan kuma irin lamarin tsaro, matsalolin da muke kalubalanta a nan kasan Ghana bai goye mu mutane ba. Kamar kasa Amurka na ba mu tallafi kan da za mu yi magance wayannan matsaloli. Daga cikinsu lamarin ta'addanci. Kwanaki ma yan ta'adda sun zo kusa da iyakoki na Ghana a arewacin Ghana a Burkina kenan sun zo kusa sun zo sun kai hari. To shi yau da kullum ana yin kokari kan da bayan irin tanadin da za mu yi idan kungiyoyi kamar Boko Haram wanda ke Burkina Faso, wanda ke Niger, wanda ke Mali, wanda ke wasu karkara na wasu Afirka baki ɗaya in dai sun zo sun kawo mana matsala. Jirgin sama za su bi teku ne, za su tsallake iyakoki ne mu yamu magance matsalan. So shi kasa Amurka na taimakawa a wannan babi. Na biyu kuma shi ne lamarin miyagun magunguna kamar powder cocaine kenan da sauransu da ko bayaushe in an samu labari daga Southern America, wurare kamar Mexico, Colombia da sauransu suna transit. Ana shigowa da su a kasan Ghana. To in yau kasa Amurka za ta ba mu tallafi na na'urori kan da bai a yi a magance wayannan lamura guda biyu, ina ga muni mai haɗi da shi kuma muna kyautata zato kuma kasashe biyun ga da su ci gaba da taimakon juna kan da bai a samu zaman lafiya nan Ghana da kuma a kasan Amurka.
To shek abinda mutane za su yi mamaki in ka duba su yan ta'adda da wani lokaci aka ce sun zo kusa da iyakar Ghana da Burkina Faso daga can arewacin kasar, amma kuma wayannan na'urorin da aka kawo sai aka dantsa su a filin saukan jiragen sama na Kutuka a Accra. Baka ganin wujaje kinan da ya kamata a ce an dasa irin wayannan na'urori?
Maganin ka gaskiya ne, domin ka duba wanda ke duban lamarin hijira a kasan Ghana, Ghana Immigration Service, ko hanyoyin da ake yabi a shigo kasan Ghana da mota ne koko da kafa kamar sama da 42 kenan. Wasu haramtattun hanyoyi ne, wasu kuma an amince da su. To shi ya kamata, amma kan san komai kuma ana aiki da lamarin irin wani lamarin da ka samu ko intelligence gathering da kuma security
wato tattara bayanan sirri
ta tanadi GSK da aka sauka Dallas Airport a Washington ne ita ta tanadi. To ya kamata kuma sauran kasashen da ita ke da su ke da alaka su yi su ba mu irin taimako da mu kuma za mu yi mu tanadi. Amma lamarin tsaro duka ba farawa yau a kare yau. To na farko kenan. To na biyu kuma wata kira lamarin tekunmu da irin miyagun mutane za su yi shigo sheka zauren kuma an tallafa mana ƙarfi a kai wannan iyakoki da ya kamata a duba kan da bayi abinda Burkina Faso ke kalubalanta na hare-hare kasan Ghana ba ta samu wannan matsala.
A gaida Irbad Ibrahim mai sharhi akan sha'anin tsaro a Ghana kuma shugaban cibiyar Irbad Security Consult. An gudanar da taron kaddamar da shirin da hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID wanda Amurka din ta shirya yi akan batun ƙididdigan ayyukan da fayyace su da kuma tabbatar da ingancin su a fannoni daban-daban a wasu zababbun jihohin Najeriya. Jihohin da za su amfani da shirin sun hada ne da Adamawa da Akwa Ibom da Bauchi da Ebonyi da Gombe da kuma Sokoto. Ga dai Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Taron wanda aka gudanar da shi a keɓaɓɓen wurin gudanarwa a Bauchi, gwamnonin jihohi guda shida da za su amfana daga shirin sun gabatar da jawabansu ta akwatin talabijin da ya haɗe su a wuri guda ana kallon su a lokacin da suke bayani game da bukatun jihohinsu da suka haɗa da kiwon lafiya, ilimi da kuma ayyukan raya ƙasa. har ila yau wakilan hukumomin gwamnatoci da kuma jakadar kasar Amurka Nigeria Mary Beth da kuma ministan kudin gwamnatin Nigeria sun gabatar da jawabi ta hanyar da aka haska su ta akwatin talabijin da ake gani kai tsaye a bayan kammala tare da ne sanatin tubi gwamnatin jihar Bauchi Senata Bala Abdulkadir karin haske kan wannan taro
to muna godiya wa Allah subhanahu wataala wannan zama wato an kaddamar ne da wani sabon kuduri na gwamnatin Amurka wanda ta yi da haɗin gwiwar Najeriya wanda
a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25-31 a jamhuriyar Niger za ku iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu yanzu kuma ga shirinmu na gaba
domin fa'are wada harjiki da yawan barna ba kariya
arewa arewa yau a yau masu sauraro barkanmu da dawowa shirin arewa a yau Shirin da ke tabo lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin zai duba shin da gaske ne rashin makamai ne ya hana nasarar yaki da ta'addanci a yankin arewa ko ya gaskiyar lamarin yake ne.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi.
Kalama mai bawa shugaban Najeriya shawara kan tsaro wanda janar Babagana Munguno kan tsoffin manyan hafsoshin soja kan batun rashin ganin makamai da aka ware makudan kudi don sayowa ya jawo martani daga masu sharhi da sauran jama'a na bukatar a fito da bayanin manafili. Munguno duk da daga bisani ofishinsa ya nuna an sauya masa manufar bayanan haka ma fadar shugaban Najeriya ta ce san batun ba haka yake ba a asalin zantawar tasa. Ya ce, shugaban ƙasa ya yi iya ƙoƙari ya ba da kuɗaɗe na fitar hankali amma kayan ba sayo kayan ba. Za mu kawo martani kan wannan faɗi na faɗa ko haka ne a'a ba haka ba ne. Ga tsohon gwamnan Sokoto Alhaji Attahiru Talatu Babarawa ba gyara a bayanin manjanar Manguno.
Na farko dai ce mu ci alhamdulillahi abinda mai ba shugaban ƙasa shawara ya faɗa kin talakawa sun faɗa. Sojoji ma masu kai rayuwarsu sun faɗa haka. Mu irin mu haɗa haka akwai umma ana ganin mu abinda muka faɗa ana ganin adawa ce ina ganin akwai hajjiya na ja'atu yar APC ce kuma babba ta zo ta faɗi wannan manzani amma ba saurara ba alhamdulillahi rayuwar jama'a Allah ba zai kyale ba yau an waye gari abinda ake faɗa yau ya fito ga bakin gwamnati tunda mai ba da shawara faɗi haka yanzu shi kan shi shugaban ƙasa ya arziki tun yana mulki ya ji akwai abinda ya bayar ba so wannan makamai da in ma an kawo an kawo su to a gwada haɗa mu duniya tunda an ce ba a kawo ba shugaban ƙasa yanzu yana dama ya bincika kuɗin da aka ba su da kuma abubuwan da aka kawo na tabbatar da mataimakin mai ba shugaban ƙasa shawara Munguno ba zai faɗi ƙarya ba mu jama'a sai mu ce mun gode ma Allah. Abin da muke faɗa yau ya zama gaskiya da Afirka ba saboda mutane ba mahaukata ba ne sun ganta ake wato sun kuɗi yadda ake imani da kuɗi na makamai a wannan gwamnati amma duk abin da aka faɗa ce a ci ba gaskiya ba ne to alhamdulillah ita gwamnati da kanta ta zo ta ce kayayyakin nan ba a kawo ba saboda haka muna jiran a kawo mu gani.
Shi shugaban ƙasa bayan kammala aikin su waɗannan babbin manyan hansoshi ya ba su matsayin jakadun Najeriya. Wannan ya nuna kamar ya amince da aikin su ne ba.
Shi shugaban ƙasa daban, shi kuma ubangiji daban. Shi ubangiji wani bi ba zai kyale sakawa ba na yan rayuwar da aka abinne. Sai kuma shugaban ƙasa abin da ake faɗa na shi yake amfani da shi. Kaga majalisa ta da tuddai, ita ma tana da laifi. Babban laifinta ta ba da shawarar cewa a kori mutanen duniya. Ban ga dalilin za a kai musu ba. Suna kunce su a ba su wani mukami bayan su da kawai sun ka ce shugaban ƙasa Buhari ya cire su to me zai sa Buhari yanzu kuma kan kuma su yadda saboda ka shi yasa ake cewa su raba su tam wato duk abin da an ka kai shi shugaban ƙasa yana yi an buga hankali ne to bai fara amma yanzu irin wannan abu da an kai da ba a bincika ai ana tuna lokacin da aka kai magu ba da confirmation na al'amun gani wannan kana president da sauran wannan lokacin ba su yadda ba saboda sun tabbata ko abin daga ciki. Alhamdulillah abin da suka faɗa yau gashi ya tabbata gaskiya ya ma gwai ƙare amma sun ce ba za su yi ba kamata ya waɗanda su ce suma ba za su yi ba kamar sai suka yi saboda ya ba da hinsu gaban ƙasa ba da hinsu ne ya kamata a kasance su ba an ba su amana su suna iya binciken kowa har shugaban ƙasa Allah ya ba su dama da dokar tsarin mulki su ne alƙalai wanda su iya kira shugaban ƙasa shi musu bayani, amma su ma an mai da abin wasan yara, sun rabu shi sa abubuwan ba su da ba.
Bayan gwamnatin Jonathan ta sauka daga mulki, an kawo wani labari na cewa an cinye kuɗin makamai. Wasu masu sharhi sun fara kawo cewa to wannan watakila shi ma ya faru kenan ƙarƙashin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Alhaji Atayiru Bafarawa, kai ma kana cikin masu irin wannan tunanin ne?
Ai, da shi Buhari ya yi sa'a saboda an gane tun yana mulki bai bari ba, sannan kuma wancan kuɗin makaman ai tun da magana kotu ban so yi magana a wannan, amma wadda gaba ta da kotu ita nake so yi magana a kanta cewa ai tunanin da ake yi shi Buhari ya sa'a tun yanzu yana mulki ba su ya kai ba, in ya tafi kila ya ba abin cike sai an abin ya yi haka, amma tun yanzu suna nan shi da ba da kuɗi na bai bincika da kai ne ya gani.
Da sa'aya a nan garkuwan Sokoto, don za mu mika bututun magana ga matasa ne. Nastura Ashir Sharif ne shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin matasan Arewa, ya ce ya fahimci kalaman da kyau.
Ita wannan magana da mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Janar Babagana Mangune faɗa, ni in ba ku manta ba a wannan gidan rediyo na ku na Voice America a watan June kun hira da ni tsakanin 6-10 ga wata. Inda kuka muka yi wani furmatsa wani shiri da ku da ake kiransa tsaka mai wuya, inda kuka haɗu da wani mai ba kuma ta shugaban ƙasa shawara ne ko shugaban ƙasa ne dai muka yi muhawara da shi a gurin na ƙalubalanci gwamnatin da cewar duk kalaman da take na siyan makamai ba haka ba ne. A lokacin na ƙalubalance su sun ce sun sai sabon jiragai, na ce jirgi ɗaya ne da su mai fitila wanda yake iya operation da daddare kuma yana wajen Maiduguri, kuma daga Maiduguri zuwa Katsina yana ɗaukar sa zai ɗauke shi sau wani lokaci mai tsawon da har masu yin farmaki za su yi su tafi. Inda ya ce babu gwamnati da kashe kuɗi a kan harkar tsaro irinsu, na ce to ina amfanin kashe kuɗi a harkar tsaro ba ku ga tsaron ya inganta ba, ina hikima a cikin wannan al'amari? Na ce da shi tsohon minista na ayyuka na musamman na ƙarƙashin gwamnatin shugaba Jonathan, wato Alhaji Yasin Kabiru, Alhaji Kabiru Tanimu Traki, ya ƙalubalanci wannan gwamnati a wannan lokaci, inda ya ce duk makamin da ake amfani da shi wanda gwamnatinsu ta PDP ƙarƙashin Jonathan ta siya ne, ya ce idan APC ta ce gwamnatin Buhari ta sai makami ta kawo invoice, wato shaidar ciniki na wannan makami ta kawo shi in har sun siya. So da haka ne tun a wancan lokacin baya na zuciyata na gamsu cewar ba a siye makamayin yaƙi ba. Na biyu abin da ya sa na tabbatar da cewar haka, daga hawan shugaba Muhammadu Buhari zuwa yanzu shekara 6 da nawa, za ka ga an ta nuno jami'an tsaron nan suna yin bidiyo da kansu suna faɗar cewar su fa ba su da makaman da za su iya tinkarar 'yan Boko Haram, don bindigogin da mutanen Boko Haram suka gida su sun haura nasu a zamani da inganci da kuma hanzari wajen amfani da sauransu. So da haka idan har da gwamnatin Najeriya ta sai makamai da an gansu, wannan magana abin da ya faɗa gaskiya ce kawai, yana tsoron faɗa saboda bai so a cire shi daga ofisinsa, amma yadda ya faɗi magana tun da farkon haka take ko mun daɗe muna faɗan wannan na farko kenan. To na biyun su ba Nasiru, wato ba taɓa gwamnatin a Najeriya da ba ta jin kunyar faɗar zancen da ba haka yake ba irin wannan gwamnatin, kowa taɓa yin gwamnati da kulin fadanci aka sa a gaba da munafunci da ƙin Allah wajen tafiyar da ita ba irin wannan gwamnati. Duk gwamnonin da suke jam'iyyar APC haɗa da na jam'iyyar PDP musamman na arewacin Najeriya, ba wanda za ka zauna kai magana da shi bai gaya maka kurakuran gwamnatin tarayya ba, da shi shugaba Buhari da musamman ba. Amma saboda fadanci da munafinci sai ka ji an fito waje kuma ana faɗa wani abu daban. Yanzu kaga daga yadda shi Babagana Mangune ya faɗi maganar nan, magana ce da gaskiya ya faɗe ta, amma an tafi an sako shi a gaba, an sa shi a gaba cewa kamar ya ce amanar gwamnati ya faɗi an sako shi a gaba, yanzu yana ta kokarin sai ya yi kwaskwari ma ya gyara zancen nan. To ita kuma magana in ka faɗe ta ai an san ta, kuma daga gijin magana ta gaskiya za a iya gane ta. Abin da ya sa na ce da kai ba sa jin kunya yin ƙarya a wannan gwamnatin, yanzu kalli kalaman da ake ta yi na cewar wai ana wani aikin magana wutar lantarki ruwannan ta lantarki da za a yi a Mambila. Shekara tun da aka shiga gwamnati na ake zancen wannan Mambila, na fito na yi magana ita ma kanta na ce ko bulo ba su kai ba, da ni da tsintsiya da take alama jam'iyyar su su kai su fara share gurin nan ma basu yi ba, suka ce sun yi har suka sanar wata shiga rediyo na cewa wai sun ware sun kashe naira biliyan 300 da wani abu. Daga baya ministan sai zo ya faɗa ce ƙarya ne, ya ce ko bulo guda ɗaya ba kai gurin nan ba. So da haka wannan abu ya zame musu jiki, sun wato suna raina hankalin mutanen ƙasa, suna kallon kan mutanen ƙasar ba su san me suke yi ba. So da haka ko me suka kwaso su zo su faɗa a cikin mutane. To abin tausayin a nan gurin ba abin tausayi a cikin sirrin shi shugaba Buhari.
Ba zauraro ba don mun gama ɗauko dukkan bayanan ba, za mu dasa aya ne a nan don lokaci ya mana halin nasa. Mako mai zuwa in Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin muryar Amurka, ni Nasura da mai hikaya da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salaka sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne bai cika
to a gaida Nasura da mai alhikaya. Yanzu kuma sai ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin Amadu Abacha Macina, jihar Yobe, Najeriya. Salam sashen Hausa na muryar Amurka, muna ma duk ma'aikatanku fatan alkhairi. Ya ce maganar da shugaban jam'iyyar APC mai riko na ƙasa kuma gwamnan jihar Yobe mai Malabo ne ya faɗa na cewar jam'iyyar APC sai ta yi mulki har shekaru 35 a Najeriya, da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa. Idan aka duba halin da ƙasarmu Najeriya take ciki na matsalolin rashin tsaro da kuncin rayuwa da fatara ƙarƙashin mulkin jam'iyyar APC, mu dai muna addu'a Allah ya daidaita muna lamurra da zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Amin. Shi kuwa mai wasika ta ƙarshe cewa yayi salam VOA Hausa, don Allah ku gaya hukumomi da alhakin tsare-tsaren jam'iyyar APC cewa da shugabanni da duk wani mai fada aji na jam'iyyar su yi wa Allah da manzansa su kawo ƙarshen ta'addanci da ke addabar al'umma, kada hakan ya kawo wa jam'iyyar cikas a zaben 2023 ta kasa cin ko zaben kansila. Sako daga kawu mai ruwa Bajoga da Mansur Baba Wuro na fada.
To madalla, da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Ministan Cigiya da Jamhuriyar Kongo ya sanar da talata cewa shugaba mai ci Denis Sassou ya sake lashe wani wa'adin shekaru 5. Raymond Zafiri ya faɗa a cikin jawabin da ya gabatar ga ƙasa cewa Sassou Nguesso ya samu sama da kashi 88 na ƙuri'un da aka kada a zaben na ranar Lahadi, wanda hakan zai tsawaita shekaru sama da 36 da yi yana shugabancin wannan ƙasa da ke yankin Afirka ta tsakiya. A halin da ake ciki kuma, bayan ƙidayar da aka yi yau Laraba na kimanin kashi 90 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, jam'iyyar su Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ta lukuta kama hanyar cin akasarin kujerun majalisar dokokin ƙasar, amma ba ta da wata tabbatacciyar hanyar kafa gwamnatin haɗaka. Wata gamayyar jam'iyyar adawa ta Netanyahu mai suna Yesh Atid, wadda ke ƙarƙashin jagorancin babban abokin hamayyarsa, ita ma ta kawo samun adadin za ta iya kafa gwamnati. Dubin da batun mutane a duk faɗin ƙasar Myanmar suna goyon da zanga-zangar yin tsit yayin ci gaba da nuna adawa ga rundunar sojin da ke mulki da ke shiga kwanaki 51 a jere. Masu rajin kare demokradiyya sun buƙaci mutane da su zauna gida ba tare da harka duk wani wurin sana'a ba a wannan rana.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu baki ɗaya. Sai kuma an jima kaɗan da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Lazar Duesham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniya mu na wannan la'asariyar, Baba Yakub Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.